الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود قدياج الله سبحانه وتعالى نسكن رحمة دير درس مكساكي حدوى أولا سافيا تا لهدي ديق وتنصفر الشكرة دبو لحدود سلاتين دشيدة هجر منزع الله صلى الله عليه وسلم عند مكة ومدينة وعندكم شيني أشرين دعوكو قوتا شاء ديا الشكرة دبو بيدو قوم شاهد والسافي ميلادية كما يدكم مكة سابة وعند اللوك شيني مكة كرن تا سيرة لتاريه لا يور منزع الله صلى الله عليه وسلم لقى لتافن الرحيق المختوم na malam Safiyur Rahman Al Mubarak Furi. Kuma a makon da ya gabata mun tsaya kan cikin karatun abin da malamin yake ambata mana dangane da yaqin mu'ta, haka ne ko kusan dai an gama ma abin da ya shafi yaqin. Za mu tashi yau inda yake cewa atharul ma'araka, insha Allah haka ne ko tayyib, wato tasirin wannan yaki da ake kira yakin mu'ta. Mu'ta da hamza ba da ainun ba, kamar da yake da rubuta a wurin ku. Ina ce tasiri, mun sani dai da Hausa haka ake fadin sa tasiri. Balarabi a Bahaushe bai canza kalmar ba daga Larabci. Athar tasiri, tasiri shine tasiri. Ma'anarsa shine dama abinda zaka sa gurbi a wani wuri ka sa wata alama sai ta bayyana. Misali in ka diga ko ka sa wannan biran ka cika shi a wani wuri ko a ƙasa, ai za a ga gurbin da zai bari. To shine ma'anar tasiri. Bature yana cewa effect, abinda idan kai wani abu sakamakon da zai bari a wurin. To menene sakamakon wannan yakin? Duk daga yadda yake ba wani yaki aka gwabza da yawa ba, ko da yake kai bambancin da ke tsakanin sojojin in ba kuma manta ba, musulmi mutum 300,000, kafirai kuma mutum 200,000, kuma har aka irin wannan has aka dabarar da suka juya da kansu suka gudu duk da adadin su mai yawa. To wani tasiri wannan ya sa, wannan sakamako ya haifar a zukatan waɗanda suke zaune a wannan zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shine abinda malamin zai gaya mana yanzu. Malam yake cewa wa hadhihi al-ma'araka, wannan yaki, wa illam yahsulil muslimuna biha ala al-tha'ri alladhi 'anu mararataha li ajli, wannan yaki duk da cewa musulmi ba su samu ramukan da wato da wannan yakin suka samu ramukan abinda suka dandani dacin sa saboda wannan yakin ba, duk da cewa ba su samu wannan abin da suke so ba, lakanat laisa lakinnaha kanat kabiratal athari li sum'atil muslimin, sai dai cewa wannan yakin ya zama tasirin sa da sakamakon da ya biyo bayan sa mai girma ne kwarai ga mutunci da darajar musulmi a idan sauran al'ummomi. Shine sum'a. Sum'a ana nufin mutunci, kima, matsayi. Matsayin musulmi ya karu, ya bunƙasa sakamakon abin da ya auko a wannan yaƙi. In an ce athar, kalmar athar ana nufin ramuko. In an maka karama, akwai ta'athiri, akwai kuma athar. Ta'athiri mun ji shi. Athar kuma shine an maka abu karama. To abin da aka yi wa musulmi a baya, duk da cewa ba su samu rama shi a wannan yaƙin ba, to amma dai ya haifar musu shi wannan yaƙin, ya haifar musu da sakamako da ya ɗaga daraja, ya ɗaga mutunci, da kuma aka fara tsoransu da haibarsu da kwarjininsu a idan al'ummomi. Ya ce innaha alqatir ru'ba ko an alqatil araba kullaha fi dahshati wal haira. Ya ce wannan yaƙi ya jefa larabawa a cikin rudewa da kidimewa, suka kasa gane lamarin musulmi. Wani irin lamari ne haka, mutum 300,000 su zo su fuskanci mutum 200,000, amma duk da haka 200,000 nan su za su gudu. Yace faqad kanatir rumanu, don haka rumawa sun kasance akbara wa a'zama quwwatin ala wajhil ard, ita ce kasar da take tafi girma ta kuma fi wato tsananin karfi a bayan ƙasa baki daya kun san lokacin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo al'ummomi guda biyu manya-manya da ake ji da su a duniya wanda tsakanin su suke takara gaba ɗaya duniyar da ba wani ƙarfi sai guda biyu sune Rumawa da kuma Farisawa wannan wurare guda biyu yaƙi in ka ji an ce an yi yaƙi na manyan kamar da ake cewa super powers waɗanda suke dai karanta yan abubuwan da suka faru a shekarun baya sun san abin da ya faru da America da USSR lokacin Russia ana ce mata Soviet Union wannan lokaci mun san waɗannan su biyu su suke su ake jin kansu kuma suke ta wato yaƙe-yaƙen da ake cewa Cold War bayan wani lokaci akan sami wasu abubuwan na makamai to wannan lokacin su ne guda biyun nan amma a cikin yaƙe-yaƙen da aka yi akan samu wannan tafi ƙarfi wannan tafi ƙarfi to wanda tafi ƙarfin dai na makami a zahiri da ake gani su ne Rumawa ɗin kamar yadda yake ambatawa anan kuma kamar yadda yake dai a tarihance to sai yake cewa wa kanatil arabu su ko larabawa sun kasance tadhunnu anna ma'na jiladiha cewa abinda wannan ƙarfi na Rumawa ke nufi jilad ana nufin ƙarfi da juriya da tsayawa akan wato wato matakin yaƙi ba tare da an ci ƙarfinka ba to suka yi tsammanin abinda wannan Rumawa za su iya yi huwa alqada'u 'ala an-nafsi shine ƙare kai ma'ana za su kashe rayuka wa talabi alhatfi bidhulfi da kuma neman kisa alhatf ana nufin kisa talabi alhatfi bidhulfi da kufatu ma'ana za su sa mutane su taka su yadda suke so haka larabawa suke tsammani fa kana liqa'u hadhal jaysh as-sagir sai ya zama haduwar wannan rinduna karama 3000 muqatil mutum 3000 ma'a zalika al-jaysh ad-dakhm al-aramram al-kabir tare da wannan rinduna wato wadda take mai girma birkekiya har yanzu 100,000 muqatil wato mutum 200,000 din nan thumma ruju'u anil ghazwi sannan a ce su suka juya bayan su daga wannan yaki suka fasa min ghairi an talhaqa bihi khasara tuzkar ba tare da sun samar da wata hasara ga musulmi wanda za a iya ambata ba sai ce kana kullu zalika wannan abin da ya auku dukkaninsa min aja'ibid dahr yana cikin abubuwan mamakin wannan zamani ma'ana abubuwa ne na mamaki a wancan zamani ba a saba ganin irinsa ba yace wa kana yu'akkidu anna almuslimin min tirazin akhar cewa waɗannan musulmi fa wani nau'i ne kuma daban shine ma'ana min tirazin akhar wato musulmin nan kaman wata al'umma ce da ba a saba ganin irinta ba ta fita daban da yadda ake tsammanin al'umma dai a al'adance za ta yi shirin yaƙi ta zo ta fuskanci wata irinta a yi yaƙi kowa ya koma gida ko kuma a yi ba ta kashi dai to amma wannan mutane da za su zo mutum 3000 kawai su fuskanci mutum 200,000 kamar yadda muke yake kwatanta mana da teku a ce mutum 3000 kawai su tsaya bakin teku ai kaga girman yayi yawa to yace irin wannan abun sai yasa ake tsammanin musulmin nan fa kamar wata halitta ce daban shine tiraz nan ce tiraz wani nau'in daban daga cikin sauran nau'o'i irinsa ya fita daban ya bambanta ba a saba ganin irinsa ba shine tirazi ghaira ma alifathu ba abinda sula ma alifathu al-arabu sabanin abinda larabawa suka saba da shi wa arafathu kuma suka san shi wato wani nau'i ne na dan adam daban ba irin abinda dai larabawa suka sani ba wa annahum kuma larabawan suka tabbatar da cewa su musulmi muayyaduna ana karfafa su wa mansuruna ana taimakon su min indillahi daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna sahibahum kuma su larabawan har yanzu suka sake tabbatarwa cewa abokin nan nasu mutumin nan nasu su larabawa aina wato su musulmi mutumin nan nasu lalle rasulullahi haqqan manzo ne na Allah da gaske tabbace babu mai kokonto cewa manzo ne na Allah domin in ba manzon Allah ba ba wanda ake karfafa a kuma ba shi taimako irin wannan walidhalika nara alqaba'il alladudata allati kanat la tazalu tafuru alal muslimin, shi yasa sai muka ga kabilin nan masu tsananin adawa shine alladuda, masu tsananin adawa allati kanat la tazalu tafuru, wanda basu gushe ba suna wato tawaye alal muslimin akan muslimi, sai muka gansu janahat ba'da hadhihi al-ma'araka ila al-islam, sai suka karkato zuwa musulunci bayan wannan yaki din. Waɗanda aka saba tunda mun san ba a gama ruguza sauran kabilun Larabawa ba, suna taimakawa sauran kafiran Rumawa a fakaice, to wannan lokaci bayan an yi wannan yaki musulmi sun dawo muntasirin cikin nasara, suka koma gida, kuma waɗancan kafirai duk da adadin su suka juya suka koma gida, an kuma ji musu rauni mai yawa, an kashe da yawa, to dole yasa Larabawa su tsorata su ce kai lamarin musulmin nan fa ya fita daban. Don haka tun daga nan lokacin masu tsananin adawar sai suka koma suka karbi musulunci. Fa aslamat banu sulaimin, shi yasa aka samu kabilar banu sulaimin suka musulunta. Wa ashja da kabilan ashja, wa ghatafan da rundunar ghatafan nan mai yawa wanda aka yakin ahzab da su, kuma kumanta ba duk a wannan lokacin sai suka musulunta. Kun ga ashe kenan dole malamin nan ya ware, kamar da sauran malaman sira suka ambata, ya ambaci menene sakamakon da aka samu a wannan yaki. Shine kabilun nan da suka saba taimakawa mushrikan Makka da kuma su taimakawa Rumawa ko Yahudawa a hada kai da su, to yanzu wannan kabilun sun ga girman musulunci, sun ga yafi karfin su, sun dawo sun mashige shi, sun karbi musulunci. Kun ga wannan abun ai babban abu ne. Wannan ya kawo mu zuwa ga wata tambaya. Idan mutum ya musulunta sakamakon karfin yaki da ya gani, shin musuluncinsa ya yi ko bai yi ba? Ba a yaƙe shi ba, kafin a zo kansa ma sai da ya ga rinjayen musuluncin ya yi yawa sai ya zo ya musulunta, za a karɓa ko ba za a karɓa ba? To akwai dalili a shar'ance daga baya a zo ana tuhumar musuluncinsa? Ku gane zancen da nake nufi? Akan samu kamar da zamu zo mu ji a bayan mun gama wannan karatun, akwai abin da zai biyo ba shine kissar fathu Makka, yadda aka ci Makka da yaƙi. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya shiga Makka, ai mun san ba yaƙi aka yi ba ta kashi a cikin garin Makka ba, kuma mushrikan da da su ne masu yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shugabancinsu ko in ce su suke shugabancin kafirai a lokacin nan, haddasa Abu Sufyan a ciki. Da aka zo fatuhu Makka sai ga su sun musulunta sakamakon abin da suka gani na girman musulunci ya fi ƙarfinsu yanzu. To musuluncinsu kuma Allah ya karɓa, kuma suka rayu a kan musuluncin har zuwa ƙarshen rayuwarsu. Akwai dalili da wani zai amfani da wannan ya ce ai musuluncin ma ba na gaske ba ne sai da suka ga musulunci ya yi ƙarfi sannan suka zo suka shiga? Babu dalili. Don me? Saboda dama ai shi musulunci so ake a zo cikinsa. Idan mutum ya ga ƙarfin musulunci ya tsorata ya shigo, ba a cewa ai baka yi ikhlasi ba. Mun gane wannan? Yau domin ai ikhlasin ne ko menene ne ko cewa yayi, to tunda dai abin ne ya fi ƙarfin mu bari mu je. Gun waye je? Gun Allah ya je, ba saboda wani yayi wannan abun ba. Yanzu misali, lokacin da aka yi yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fada ga Usama ibn Zaid, ba Usama ibn Zaid ana cikin yaƙi ya kai hari ga wani mutumi ba? Da ya zo zai kashe shi, mutumin ya ce la ilaha illallah. Wannan a cikin yaƙin ma ake, ya ga za a kashe shi sai ce la ilaha illallah. Duk da haka sai Usama ya kashe shi. Mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai fada ya haushi da shi, ya ce ai ya faɗi wannan kalmar la ilaha illallah ne don tsoron zan kashe shi. Mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fada ya haushi, ya ce ashaqaqta min qalbi, ka keta zuciyarsa ne, ka tsaga zuciyar, ka ga ba dan Allah yayi musuluncin ba? Ashe kenan ko ana cikin yaki an daga takobi za a sari mutum sai ya tsorata ya ce la ilaha illallah, to musuluncin sa yayi. Tunda dama asali a sakon da musulunci yakan ce a zo a yi da Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura sahabbai in za su je yaƙi, me yake ce? Na farko a kira mutane zuwa ga musulunci su karɓa ba tare da yaƙi ba, in suka karɓa yayi. To to idan ba su karba tare da yaki ba sai a ce to su ba da jizya in suka ce su ba da jizya zaba me za a yi sai yaki to idan suka ce in za a yake su sai wani ya ce a shi yanzu baya san yaki zai karbi musulunci akwai wanda ya ce shikenan musuluncin su bai ba haka wannan tunanin ba mai kyau bane mun kun dai gane abin da nake nufi musamman abin da nake faɗa shine kamar da zamu zo mu ji yadda masu shi'a zaka ji suna faɗar cewa ai musuluntar Abu Sufyan da Muawiya da sauransu gaba ɗaya ma ba musulunci gaske bane sai da suka ga an fi ƙarfin su ne suka karba to ga wani za a kashe shi ya ce la ilaha illallah an ce saboda wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan me za a soki musuluncin mutum kun fahimci abin da nake nufi haka akwai jahilci da rashin sanin meye addinin musulunci da kuma yadda ake shigar sa mu je kun ga waɗannan mutane kabilu ne ba a yaƙe su ba a wannan lokaci dai alal aqal amma da suka ga wannan yaƙi da sakamakon da aka samu a cikin sa da kansu sai suka zo suka miƙa wuya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka karba addinin musulunci wa dhubiyan da kabilan dhubiyan wa fazarata da kuma fazara wa ghayruha da kuma wasu dai kabiluwan da ba su ba wa kanat hadhihi al ma'arakatu bidayatan liqa'id dami ma'a ar-ruman to wannan yaki da aka yi mai suna yakin mu'ta shine farkon haduwa ta jini ma'ana haduwa ta yaki na zub da jini ma'a ar-ruman tare da su rumawa fa kanat tawti'atan wa tamhidan li futuhil buldan ar-rumaniyya wannan yakin na mu'ta shine shimfida kamar introduction ne gabatarwa ce da aka yi na yakar garuruwan Romawa daga wannan yaki aka fara kuma cin Romawa da yaki kullum in muka zo zancen Roma ina gaya mana su waye Romawa anan ba Faris ai su ne Iran Romawa an ce Romawa Sham din abin nan headquarters sai a wurin a wancan lokaci da yawa mutane suna zaton abin da ake yi da Rumawa ƙasar Rum ana nufin Italiya ta yanzu duk da mun sani cewa lokacin da Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo da musulunci domin da musulunci ya zo waɗanda suka yi imani da shi musulmi ne a zamaninsa to bayan Allah maɗaukaki ya ɗauke shi sakamakon ƙoƙarin da Yahudawa suka yi na kashe shi kuma Allah maɗaukaki bai bari sun kashe shi ba ya ɗauke shi sama musulunci ya ci gaba da yaduwa waɗanda suka karbe shi suka ci gaba da yada shi to daga baya aka gurbata shi waɗanda suka fara gurbata shi na farko akwai Paul shine Bulus bai Yahudi da ya shiga cikin musuluncin da Annabi Isa ya zo da shi ya gurbata shi to daga nan kuma sai daular Romawa da suke Italiya din hakikatan suka karbi musulunci a wannan lokaci suka karbi abinda ake cewa kiristanci a wancan zamani to har na sha gaya mana a shekara ta 325 aka wani taro wani conference babba na dukkan kiristocin duniya a wannan lokacin abin ya fara gurbacewa din har an fara da'awar ilahiyar Annabi Isa cewa Annabi Isa Allah ne aka samu shugaban daulolin Rumawa suka karba addinin kuma suka yi tasiri a cikinsa har suka canza shi aka yi wannan taron suka dora dole ne kowa ya bude bakinsa ya yadda har zuci kai da zuciya da baki mutum ya yadda cewa Annabi Isa Allah ne duk wanda bai yadda ba a kashe shi Rumawa su kuma gumaka suke bautawa da taurarin sama rana da wata su addinin su kenan Majusa abin nan su kuma mutanen Farisa kun san tasirin su tarihin su kai su kuma me suke bautawa wuta suke bautawa wannan kuma suna bautawa rana da wata da taurari to wannan su ne suka ƙara fadi har suka zo suka kafa daular da ake cewa Byzantine Empire to in ka ji an faɗi Rumawa a cikin tarihin musulunci to su ake nufi wanda ta samu wabin nan wuri a Sham lokacin nan duk area da ake cewa Palestine ake nufi dama da Sham din ai Palestine wannan tunda a lokacin nan Rumawa ai anan suke Allah ya sa mun fahimci abu yawa domin daga Rome din suna da wakilinsu lokacin ina jin ka abin akwai sarki ko gwamna da ake cewa Titus a lokacinsa ne ai har aka zo aka rusa Baitul Maqdis a hannun Roma to daga baya sai suka karbi addini bayan suka karbi addini kuma suka juya shi yadda suke so Allah ya sa kun fahimci abin da nake nufi. Don haka dai bai zantsin yan fiya ita ake nufi da room wanda suke lokacin da headquarter a Palestine kuma da duk dai inda ake ce Sham wanda kullun ina faɗa mana in muka ce Sham ana nufin me? Da Palestine da Lebanon da Syria yanzu da kuma Jordan. Waɗannan wurare guda hudu su ake ce ma Sham da Larabci. To mu koma cikin littafi. Yace wannan da yaki da aka yi shine shimfidar yakar sauran garuruwa na Ru. Wahtilalul muslimin al-aradil ba'idatan na'iya da kuma wato cin yaki da musulmi suka yi ga kasashen wato kasashe masu nisa shine al-ba'ida an-na'iya dai na'iya shi ma nisa an-na'i abinda ake nufi shine duk abinda yake nesa da kai yawa mun san ihtilali shine dai invasion a shigo mamaye wuri yawa mamayar da musulmi suka yi waɗannan kasashe to shimfidata ita ce wannan yaki din to sai sariyatu zatus salasil ko zatus sulasil duk ana fadin wannan wannan wani wuri ne a bayan wadil qura tsakaninsa da madina tafiyar shi kwana goma shine zatus salasil ko as-sulasil ko as-salasil duk ana fadi sariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ta yaki zuwa ga wannan wuri yanzu dai abinda yake so mu gane mun gama magana yanzu akan yakin muta mun ji yadda aka yi shi mun ji kuma sakamakon sa da tasirin da ya jawo a zukatan larabawa da kuma daukaka darajar musulmi da kuma kasancewar wannan yaki shine shimfidar abinda yake shine mamayar sauran kasashe masu nisa wanda yake ba a kasashen larabawa ba da ba a jin musulunci sai iya kasashen larabawa amma yanzu daga wannan yaki da aka yi na muta to kasashen da ba larabawa ba a wannan yakin ne suka fara jin labarin ma musulmi wasu daga cikin su cewa akwai wani karfi ya taso wanda da mun raina shi ba ma tsammanin zai kai wani wuri amma gashi ya zo da wani mutumi a cikin su ya ce manzo ne na Allah kuma ya zo da wasu abubuwa na mamaki to sai aka fara jin labari sakamakon wannan yaki din to mu je sai yake cewa walamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mawqif alqaba'il al-arabiyya yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san wannan matsayi na kabilin larabawa allati taqtunu masharif ash-sham wanda suke zaune da a kusa da to kasashen sham fi ma'arakati muta a wannan yaki na muta min ijtima'ihim ila ar-ruman didda al-muslimin na tattarar da suka yi suka koma suka hadu tare da rumawa su yaki musulmi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan abu wannan yana magana kafin musulunta ta taso kenan da aka dawo din kafin su musulunta aka yi wannan zatu salasi so sha'ara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji bi masisil hajati bukata mai tsanani ila alqiyam bi hikmatin baliga ai wani abu na hikima matukar hikima tuqiu alfurqata bainaha wa bainar ruman wadda zata haifar da sabani tsakanin wannan kabilun bainaha nan yana nufin kabilun da kuma ar-ruman su kasashen rumawa ko kasar rumawa wata kunu sababan kuma ta zama sababi ne lil itilafi bainaha wa bainal muslimin na ajawo waɗannan kabilu na larabawa su koma su hada kai tare da musulmi domin tunda su larabawa ne za su fi kusanci da musulmi Allah sa kun gane ma'ana kai ne kake da abokan gaba abokan gaban nan ana jan su lokaci lokaci suna taimakawa kafirai abokan gaban nan kuma na jininka ne larabawa ne kaga ashe tunda an samu wannan karfi ya bayyana na musulmi da aka zo wannan yakin da ba a ci nasara da ba a ci nasara akan musulmi ba sai ya zama su kafirai su suka koma a tsorace kaga me zai faru ya kamata a ce an samu dabarar da za a yi a yage waɗannan larabawan da wani lokaci suke taimaka waɗancan kafirai a raba su da su sai su dawo gefen musulmi ta wace dabara za a yi to ga ta ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai a wannan karo din sai yake cewa wa takunu sababan lil itilafi itilafi shine hadin kai a zo a taru baina hawa bainal muslimin tsakanin wannan kabilu da da musulmi hatta la tatahashshadu hatta la tatahashshadu mithla hadhihi aljumu hatta dan kasancewar kada wannan wato jabbinan dandazo na jama'a mai yawa ya kara taruwa alkabira babba maratan ukhra wani karo daban ma'ana kar a sake bada damar da waɗannan mutane za su yawaita adadin kafirai shi manan wannan hatta la tatahashshadu واختار لتنفيذ هذه الخطه عمرو بن العاص شنو منزل الله صلى الله عليه وسلم يزابي عمرو بن العاص dan ya tsara wannan plan din ya zama domin yana cikin mutane masu basira wajen iya kintsa abubuwa li anna umma abihi kuma domin kasancewar kakarsa ta wajen uwa ta wajen uba kai kakarsa ta wajen uwa uba wadda ta haifi mahaifinsa al-As ibn Wa'il kenan mun san mahaifinsa sune shine al-As ibn Wa'il to mahaifiyarsa kanat imra'atan min baliya mace ce da yar kabilar balawi ce wanda idan an nasabta mutum ake ce masa balawi shine baliya kabilar bali daga nan take to ita kuma kabilan bali tana cikin waɗannan kabilu din tun daga wani mai alaka daga cikin su bari a dora shi ya zama shine zai wato jagoranci wannan dabara da za'a Allah sa annabi fa ba'athahu ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aike shi zuwa wannan kabilu fi jumada al-akhirah a shekara ta watan jumada al-akhirah sanata 8 a shekara ta 8 ala ithri ma'arakati mu'ta a ƙarshen gama yakin mu'ta dan me li yasta'lifahum dan ya jawo hankalin su a zo a hada kai ya nuna musu cewa kun ga faɗannan mu akwai zumunci tsakanin mu da ku wannan ku ƴan uwan mu ne larabawa yare ɗaya muke magana da shi kar ku yarda da waɗancan ba yaran ku ɗaya ba kuma sannan suna amfani da ku suna cutar mu kaga akwai kofar ayi wannan dabarar kuma akwai damar ayi ta kuma mafi girman ko mafi cancantar wanda zai tsaya yi wannan aiki shine wanda yake yana da alaka ta jini da waɗannan kabilu to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi Amr ibn al-As ya tura shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi hikima a cikin dan adam ba wanda ya kai shi dabarar da a rayu da dan adam a kintsa tsarin da za a zauna da dan adam in yakin ne yakin in zaman lafiya ne zaman lafiya duk abin da ya zaka ganshi cewa da hikima ya aikata shi zaka ga cewa za a zabo wani kai sai ka rasa dalilin da yasa yana cikin abubuwan da zamu zo duk su ma zamu je su yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi fathu makka kun ga mutane suna yawan zargin ko banu umayya ko san duniya su da sauransu na'am akwai wanda yake suna da alaka da wannan san mulki da makamancin wannan amma ku duba fa ku tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi fathu makkan nan suwaye shugabannin makka su banu umayya tunda yazo ya kwace maka a hannunsu to tunda suka mika masa wuya duk suka musulunta ya zama maka gabaɗinta ta dawo ƙarƙashin musulunci daga cikin hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rika daukar manyan ma'aikatansa da yake turawa gwamnoni a tura wannan can a tura wannan can a tura wannan sai ya dauko daga cikin banu umayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara wannan abu ba wai magana ce ta sayyidina Uthman sai da aka zo zamanin sa saboda shi yana cikin banu umayya sai rika dauko ƴan uwansa yana sawa a matsayi ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan domin saboda me hanyar sai ta lallashi ai mutum yana mulki a wuri kuma ka zo ka ci garin kai kuma ba a garin zaka zauna ba don haka idan kana son ku zauna lafiya da shi ai sai ka bashi shugabancin garin da kuma wasu abubuwa makamantan wannan sai ka ce to wannan ya rike nan wannan ya rike nan shikenan in abin da zai sa ya juya maka baya da ya fasa wannan addinin naka shine rashin ya rasa wannan matsayin to yanzu ka bashi matsayin ai ka hana shi ya koma don haka wannan hikima ce duk abin da zaka yi mutum ya zauna a musulunci kuwa ba karamar basira bace to irin ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a wannan wuri tayi za mu zo kansa insha Allah zance me muke mun tafi wani wurin ko tayi na bada misali ne dama mu koma cikin littafi din سيسي واختار لتنفيذ هذه القطة أمر بن العاص لأن أم أبيه كانت امرأة من بلية فبعثه إليهم في جماد الآخرة سنة 8 على إثر معركة مؤتة ليستألفهم لن يجاو واتو حد كنسو معنى منسان إلف شيني دي أضواء هدو أدي ديتا يقال أنا تشيوة بل نقلت الاستخبارات يلي كان أسيري سن نقلتو سن كاورهوتو أن جمعا ma'ana wasu malamai a tarihi sun ce sababin wannan yakin ba wai wancan abin da aka ambata ne tura Amr ibn al-As dan a daidaita ayi shiri da waɗannan mutane ba wannan din an faɗe shi akwai wani labarin kuma da aka faɗa shine anna jam'an min qudwa'ata qad tajamma'u cewa wani dandazo wani taro wata kungiya ta kabilan qudaa sun hadu yuriduna an yadnu min atrafil madinati suna so su dan matso gefen madina dan su kai hari fa ba'athahu ilayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi shi amr ibn al-as zuwa wadannan mutane wa yumkinu an yakuna sababani istama'a ma'an zai kuma yiwu a ce wannan sabubba guda biyu da wancan na neman a hada kansu din da kuma a hada kai da su kai da kuma wannan na cewa an ji wata kabila ta qudaa suna neman matsowa kusa da madina a je a dakatar da su duk zai iya zama duka sababin ne suka hadu baki daya Allah ya sa annabi wa aqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li amr ibn al-as liwa'an abyada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullawa shi amr ibn al-as a liwa'i tuta karama fara waja'ala ma'ahu rayatan sauda ya bashi kuma tuta abin nan baka mun san mun dai ba kuma ta mai magana akan liwa'i da me da kuma raya da bambanci akan su tun farkon yaki can a baya wasu su ce abin duk ɗaya ne kamar Ibn Hajar da ya faɗa a cikin Fathul Bari in an ce liwa'i ana nufin tuta raya ma ana nufin tuta wasu kuma suka bambance wata karama wata babba wa ba'athahu fi 300 min sarati al-muhajirin wal ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi tare da mutum 300 min sarati al-muhajirin wal ansar daga cikin manyan mutanen muhajirun da ansar sarati ana nufin manya uzama'u dan daga cikin su akwai Amir ibn Rabi'a akwai kuma irin su Suhaib ibn Sinan ar-Rumi daga cikin muhajiruna kenan akwai Abul A'war Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail dai daga cikin al-asharatul mubashsharun bil janna su Sa'ad ibn Abi Waqqas duk suna cikin al-muhajirun inda aka tura tare da Amr ibn al-As ya shugabance su daga cikin al-ansar kuma kamar yanzu a cikin ruwaya akwai irin su Usayd ibn Hudayr da Abbad ibn Bishr da kuma Salama ibn Salama da kuma wannan Sa'ad ibn Ubada duk kun ga waɗannan ai manya ne shi yasa na ambaci sunan su suna cikin manyan ansar waɗannan wasu kuma suna cikin manyan al-muhajiru duk sai suka zama ƙarƙashin Amr ibn al-As su je ai wannan yaƙi wa ma'ahum 30 farasan dawaki guda 30 wa amarahu an yasta'ina biman marra bihi min baliya wa udrata wa balqain kuma ya umarce shi cewa ya nemi taimakon kabilin da zai samu akan hanya da kabilan bali tunda kabilan mahaifiyar kakarsa ne ba kuma manta ba wa udrata da kabilan udrata wa balqain da kuma kabilan balqain duk sunayen kabilu ne wannan fasara sai ya tafi al-laila yana tafiya cikin dare wa kamuna an-nahar da daddare kuma sai ai da rana kuma sai a buya shine kaman ma'ana a buya a saurara da rana ba tafiya saboda kar a hango su ai kintsin wani abu da daddare kuma sai a tafi falamma qaruba min al-qaumi yayin da ya kusa zuwa gun mutanen balaghahu labari ya ishe shi anna lahum jam'an kathiran ya sai ya samu labari cewa ai suna da taro mai yawa sun hadu fa ba'atha rafi' ibn makith sai aika rafi' ibn makith al-juhani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastamidduhu ya nemi taimakon a karo musu adadi kuna bi insha Allah ma'ana da yaga cewa wannan jama'ar suna da yawa sai ya aiki wannan mutumi cewa aje a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa gaskiya mutanen nan suna da yawa don haka don Allah a karo mana adadin sojoji wannan adadin namu 300 ba zai isa ba wannan mutumi yaje fa ba'atha ilayhi aba ubaidah ibn al-jarrah sai manzon Allah shine ba'athan wannan fa'ilin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ilaihi zuwa ga shi Amr ibn al-As aba ubaida ibn al-jarrah abu ubaida shi aka tura fi 200 tare da mutum 200 kaga an samu mutum nawa yanzu 500 wa aqada lahu liwa'an shi ma aka bashi tuta wa ba'atha lahu sarat al-muhajirin wal ansar aka tura shi tare da su wasu manyan da daga cikin muhajirun da al-ansar fihim abubakar wa umar kuji a cikin wannan tawagar hadda abubakar da umar a ƙarƙashin shugabancin wa abu ubaida kuma suka bi aka je aka yi wannan yaki wa amarahu an yalhaqa bi amri ya umarce shi yace yaje ya hadu tare da Amr ibn al-As ga rindinar Abu Ubaida ibn al-Jarrah yana jagorancin hadda Abu Bakar da Umar da sauran mutum 200 aka tafi aje a hadu da Amr ibn al-As aje a zama mutum 500 a ci gaba da yaki wa an yakuna jami'an ya umarce shi cewa su zama tare shine jami'an ma'ana mujtami'in cikin hadin kai wala yakhtalifa kuma kasu saba falamma lahiqa bihi yayin da ya hadu da shi arada Abu Ubaidata an ya umman nas to an yi wani abu da malaman sira suka kawo akwai cikin sira magazina al-waqidi haka at-tabaqat na ibn sa'ad haka nan kuma magazi na az-zubair cewa wani abu ya faru tsakanin Amr ibn al-As da Abu Ubaidata a lokacin da suka zo su wannan 200 suka hadu da mutum 300 nan a tsammanin ku me zai faru shugabanci zai zama waye shugaba Amr ibn al-As wanda aka je aka samu yawa to Abu Ubaidata ibn al-Jarrah da aka zo sallah sai ya wuce gaba zai wa mutane sallah shine Amr ibn al-As yace a'a kaifa an turo ka ne dan ka karfafe ni don haka ni ne shugaba kun fahimci wannan abun shine a lokacin shi Abu Ubaida shine ake yabansa da cewa mutum ne mai saukin hali duniya ba ta dame shi ba harkar shugabanci ba ta dara shi da ƙasa ba sai shi aje ka ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bani umarni cewa mu hadu mu hada kai kar mu bari mu rabu cewa in asaitani an utawi'aka cewa in ka saba min ma in maka da'a don haka mu je kai ne shugaba ba komai kun ga wannan akwai darasi a ciki ko babu duk al'ummar da take son ta zauna lafiya to dole ne hududun nafsi su kasa ma'ana wannan ya taho ina so wannan ya taho ina so dole sai an yi hakuri ya zama babban abin da za a lura shine me maslaha maslahar al'umma menene za a samu nasara a kai kuma a komai ake ciki wallahi rabuwar kai ba ta da amfani komai ake ciki duk abin da aka ce za a wargaje wannan yayi nan ba ruwansa da wannan wannan ma yayi can ba ruwansa da wannan to ba alheri a ciki dan haka in kai hakuri babu abin da ba zai same ka ba baka san me Allah ya rubuta maka ba a wannan rayuwar in a wannan karan an ce wani ne to yi hakuri bar masa kamar yadda Abu Ubaida ibn al-Jarrah yayi a wannan wuri sai shi aba komai ai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar musaba to ya kamata mun ma mu dauki darasi a wannan a duk abin da ya faru harka ce ta karatu harka ce ta wa'azi harka ce ta shugabanci harka ce ta kasuwanci za a zauna dole ne a saba to dole ai hakuri in wani yana nan bar masa ya ja menene zai faru duka a duniya kawai muke ko ba haka bane akwai wani abu da za a samu menene za a samu wanda yafi wannan duniya din in abin duniya ne ma a ciki to ballantana wani abu ma ba wannan bane a ciki wani abu ma azaba sai da wahala Allah ya kyauta Allah ƙara mana hakuri da junan mu fa qala amrun sai amru yace inna ma qadimta alayya madadan kai fa ka zo min ne ƙari yawwa an turo ka ne ka zama ƙari gare ni wa ana al-amiru ni ne shugaba fa ata'ahu Abu Ubaidata Abu Ubaida sai masa da'a fa kana amrun yusalli bin nasi sai Amr ibn al-As ya zama shine mai sallah ga mutane duk da cewa malamai masu bin diddigi a wannan harka sun ce isnadin wannan kissar ma bai inganta ba shi wannan cewa an yi waɗannan abubuwa din yana cikin abun da malaman kissa abinda malaman sira ko magazi suna ambata mun san kuma akwai abubuwa da dama in za a tabbaka a yi aiki da ka'idojin malaman hadisi a kan riwayoyin tarihi akwai abubuwa da yawa da ba su inganta ba to amma su da yake a rubuce-rubucensu suna rubutawa malamai ne duk malami yana karantawa ya san isnadi ya san inda wani a ciki ya zama za'ifi to shi yasa zaka ji wani kwanaki ya yi mun text haka a waya cewa yana jin darasin wannan da yake ana sawa a rediyo ana fadar cewa wani lokacin sai a ce ga wani abu an fada a sira amma bai inganta ba to me hikimar a fade shi tunda bai inganta ba ga tambaya sai mai amfani ga wanda bai san me yake ciki ba shi ce masa asali ya dan uwa abin da yake faruwa shine su littafan sira ana rubuta su ne dama tunda na ga mana da can a baya ana ce musu kutubul magazi kafin a sa musu sunan masira magazi saboda asalin rubutun an fara shine lokacin da ake so a bada labarin yaƙe-yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dai da aka shi nasara wuri kaza sai ma har daga baya sai zama wai a dauko ma gaba ɗaya tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man a rubuta shi to wannan abubuwan wasu an same su da isnadi mai kyau wasu ba a same su da isnadi mai kyau ba saboda ba cikin abin da aka bawo muhimmancin ana so a ganshi a rubuce amma wanda suka san shi cikin sahabbai sun san shi tunda sahabbai sun fara karewa a lokacin da aka fara rubutawa babu waɗanda za su rubuta ba ko za su bada labarin abubuwan lokaci tsakaninsu da masu rubutun masu rubutun daga baya suka rubuta kaga dole sai sun dogara da ko tabi'ai ko kuma ɗan kaɗan daga cikin sahabban da aka samu to kaga wannan yana buƙatar sai an samu maganar inganci shi yasa to malaman da suka rubuta wannan abu sukan ce haddafani wani haddafani wani kamar yanzu wannan abin da na karanta wannan na kissar na koma asalinta jiya da dare a cikin binnin littafin magazi na alwaqidi abin da yake bada labari wasu mutum hudu ya je wace wannan ya ban labari wannan shi ma ban labari wannan ya ban labari sai ya tahwilin sanadin yace da wani ma da wani sun hadu dukkaninsu kuma labarin wani ya shiga wani ni dai ga abin da na kintso na har hado a ciki kaga ba da lafazin wadancan din ya fada ba to kuma dama shi waqidi a wurin malaman sira ko a wurin malaman hadisi malam Muhammad bin Umar al-Waqidi a wurin su da'ifi ne shi kansa a wajen riwaya amma a babin tarihi dinnan akan karbi maganar sa cikin abin da bai saba wata ka'ida babba ba an fahimci abin dan haka so su malamai in suka tashi karantawa za su ce a'a ai tunda akwai wani mun san da'ifi ne to amma shi yasa fa'idar karanta abubuwan a mai da su a gina su akan tsari na malaman hadisi din yana da muhimmanci kwarai har wani malami yana cewa ya rubuta wannan bawan Allah takarda me yasa ya san wasu riwayoyin ba su da inganci amma ya ambace su to yana daga cikin abin da yasa ni kuma na dage wannan littafin muje kasancewar ya tattaro abubuwan da yawa kuma za mu amfanu mu yi bincike akan kowanne abu da ya ambata din saboda mu ma mu san wannan din ya inganta ko bai inganta ba mun fahimci abin ko yawa haka ko ni dai ni kadai a matsayina ne ni kadai na fa'idanta da yawa wajen koma zuwa ga waɗannan abubuwa din a ga menene ya inganta da menene bai inganta din ba maimakon abu su kawai haka ana karanta su haka to mu karasa dai saboda lokaci yace wasara hatta wati'a bilad qudaata Amr ibn al-As ya tafi da shugabanci karkashin sa akwai manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum 500 har wati'a sai da ya taka bilad qudaa kasar qudaa su waɗannan da suka taru din suka matso Madina fadawakha dawakha haka za ka karanta fadawakha yarin jayeta shine qaharaha wastaula alaiha yace karfin su shine dawakha hatta ata aqsa biladihim har sai da ya kai karshen kasar daga farkon kasar ya kai karshen ta duk sai da suka bi shi kun ga an ci nasara walaqiya fi akhir zalika jam'an a karshe ya hadu da wasu wani dandazan na jama'a fa hamala alaihimul muslimun musulmi suka kai musu hari fa harabu fil biladi sai suka gudu cikin kasashe wa tafarraqu suka rabe ma'ana suka wawatse wa ba'atha auf ibn malik al ashja'i baridan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai amr ibn al as ya tura auf ibn malik al ashja'i zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin baridi barid ana nufin postman wanda ake tura dan ya kai sako har yanzu a larabcin yanzu post office sunansa al barid hakan ana so a tada mutum ya kai wasiƙa wani wuri wannan dan sakon shine ake ce ma albarid ya tura shi a matsayin baridan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi qufulihim yabiyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin dawo wasu wa salamatihim da cewa kallau suke masha Allah an ci nasara wa ma kana fi ghazatihim da kuma abin da ya auku a yakin nasu kun ga lokacin ba waya ko kawai sai dai a tura mutum a tashe shi je ya kai da an samu lokacin ma da mutane ake jirawa daulolin da masu ƙarfi da suke da dan adam mai yawa da suke ta bautar da su sai a sa mutum a wani lungu yanzu misali kamar daga nan zuwa Kano sai a samu kamar mutum 10 wannan ya je bi gidan ya bayar sai ya dawo wannan ya tafi wajen kace ko ya bai wani sai ya dawo wani kuma haka har sai an kai sakwa ba mutum ɗayan ake tashi ba yau haka da ake yi mutum ya san tarihin da sai ta gode wa Allah yanzu irin yadda rahama take mutum yana China yanzu can ƙarshen gabashin duniya sai ka buga masa waya sakon ka dan ya ji me kake cewa ko nan ya ishe mu aya a zamanin yanzu Allah samu tsorata yace wa zatu salasil wannan zatu salasil din bi dammi sin alula wa fathiha lughatani sinin nan ta farko ko a ce sulasil shine dammi ay mata damma ko fathiha ay mata fathu a ce salasil lughatani lugha biyu ne ko ne ka faɗa daidai ne buqatun wara wadi alqura wani wuri ne a bayan wadi alqura wajejen madina bainaha wa bainal madinati asharata ayyam na ambata mana wannan kwana 10 ne tsakanin wannan cikin magazin waqidi ya dauko tsakanin da madina tafiyar kwana 10 ce wa zakara ibnu ishaq ya ambata annal muslimin cewa muslimi nazalu ala ma'in bi ardi juzam muslimi sun yi zango a wani ruwa a kasar juzam yuqalu lahu as-salsal sunansa kenan fasumiya zatu salasil shi yasa aka kira wannan yaki zatu salasil ko kuma ruwan aka kira shi as-salasil jam'i wannan shi ne abinda ibnu ishaq ya faɗa a cikin sirarsa kamar da ya kawo a cikin kasan yace ibnu hisham ya ambata haka nan kuma azadul ma'ad malam ibnu qayyim ya ambata sariyatu abi qatadata ila hadira mun gama da wannan sariya ta zatu salasil da kuma nasarar da aka ci kuma mun dauki darasi cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa shugaba a yaki wajibi ai masa da'a ko koda a cikin waɗanda suke bin sa akwai wanda suka fishi wannan ya nuna mana girmama harkar shugabanci ai hakuri mutum ko ka fishi in dai Allah subhanahu wataala ya sa shine shugaban an gamsu da haka to sai ai masa da'a domin maslahar a zauna lafiya lamura su ci gaba kada kare ni kace wannan ai a gaban mu aka haife shi ya za a yi wannan to shi yasa kun ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sariyar Usama ibn Zaid lokacin rashin lafiyarsa an samu wasu sun dan yi gunaguni amma kuma iya gunagunin da aka ba su labarin fa ga annabi fa sallallahu alaihi wasallam shi yace shikenan kowa sallama wai amma duk da hakan kana karanta littafin shi'a da suke tallan suke wa mutane tallan azo ai shi'a zaka ji suna faɗa cewa gashi wasu Abubakar da Umar an sa su karkashin Usama sun rena shi sun ki saboda su Abubakar da Umar suke so su taba mutuncin su wani kuma abin ba haka aka yi ma aslan sayyidina Abubakar baya cikin sariyan Usama sam baya ciki domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya bayan an ce an tura su din su je tare da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a dawo Abubakar ya zauna saboda shawarwari to kuma da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba sayyidina Abubakar ne yace shi ba zai fasa wannan yaki ba yace Usama ya tafi amma sai aikawa Usama yana roƙon a dawo masa da sayyidina Umar tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya rasu to yana buƙatar Umar saboda shawarwari wannan shine dalilin dawowar Umar ba magana tawaye da kin biyayya ga Usama ba amma su zaka ji suna faɗin waɗannan karere saboda duk abin da zai taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna shin mutunci gare su wannan shine addinin waɗannan bayin Allah Allah ya shirye su Allah saka wa sahabban yace sariyar abi qatadata ila hadira kanat hadhihi sariyatu fi sha'ban wannan sariyar ita kuma a watan sha'ban ta kasance sanata 80 a shekara ta 8 وذلك لان بني غطفان wannan ya kasance saboda su kabilan banu qatafan kanu yatahashaduna fi hadira suna yin taro sun hadu sun yi dandazo a wani wuri ana ce masa hadira hadira ne ba hadira ba hadira wahiya ardu muharib kasa ce ta kabilan muharib bi najd a bangaren najd فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة سيمن زعل صلى الله عليه وسلم يتولى أبو قتادة في 15 رجلا تالد متنقو مشابير فقتل من فقتل منهم أبو قتادة يكشي وصدق تكنسو سوى سوى أنت قبيلة تغطفان وصبا يريب تيوسو يكاماسو وغنما يكوم كاو غنيمة وكانت غيبته 15 ليلة تفيسا بقى غنشي بقى مدينة تندق فتسا داو وصا كوانا قوم شابير ما ناسيلي كوانا قوم شابير بداو بقى كما أكتنا سرى يداو دا غنيمة ميوة ونشيني كالشان أبين دا يأوكو نا واتو سرايا da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura bayan ghazwatu al-mu'ta ko mu'ta yanzu abin da ke gaban mu bayan wannan shine yakin fathu makka to saboda ina ga lokaci da kuma cewa sabon zance gwanda mu fara shi da sabon lokaci sai mu tsaya anan ya zama darasin mu na gaba zamu tashi akan fathu makka me ya faru ne a budin makka ya akai masa makka ta dawo karkashin musulunci aka kuma gama zancen yaki tsakanin mutanen makka da mutanen madina suka zama al'umma guda daya karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai zo mana a darasin mu insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya kara mana ilimi kuma mai amfani Allah ya yassare mana al'amuran mu Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa sannan kuma muna fata Allah ya bamu hadin kai da kwanciyar hankali da dukkan abin da zai taimaka wa addinin musulunci Allah taimaki addinin musulunci a dukkan duniya da kuma wannan kasa ta mu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka